بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren hudu ga watan Safar, hijira na da shekara 1434, daidai da 17 ga watan Disamba shekara ta 2012. Wannan kaset shine na 24 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Tadwin as-Sunna, wallafar babban malami Professor Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Littafi dake tarihin rubuta sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, nash'atuhu wa tatawwuruhu min al-qarn al-awwal ila nihayat al-qarn al-tasi' al-hijri. Wato tarihin rubuta sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga karnin farko na musulunci har zuwa ƙarshen ƙarni na hudu, wanda a cikin waɗannan ƙarnuka duk wata hidima da aka yi wa sunna wajen rubuta ta, tace ta, lallaba ta, da duk abin da ya shafi tsarinta da sharhinta, to abin duk da zai biyo bayan waɗannan ƙarnuka sai dai a ce kusan maimai ne ko kuma ƙarin armashi game da abin da malamai ku da ma'u suka yi. Muna ƙarƙashin wani ainihin wato fasli na uku, wanda malam ya kira shi da ashabul ahwa'i wal firaq wa mawqifuhum min hujjiyati sunna, mutanen da suke bin son zuciya, wato daga cikin waɗanda ke aikata bid'a. Bari dan yi mana wani tambayi da malamai suke yawan yi. Ba dukkanin mai aikata bid'a ne ake gaggawar hukunta shi da sahibu haya ba, sai an tabbatar da dukkanin uzurori na isar da sako da fahimta da tsaida hujja a kan shi ya tabbata ya kafe a kan wannan abu, to sannan sai a ce wannan sahibu bid'a to ya zama sahibu hawa. Ta haka kenan a ƙarƙashin wannan tafsilin, sahibu hawa ya fi muni fiye da sahibu bid'a. Ina fata an gano. Bi mujarradin ya aikata bid'a ba za a kira shi ma dan bid'a ba tukuna, sai a fara kallon abin a matsayin ita abin da ya aikata bid'a ce. Sannan kuma waɗannan bid'o'i da ake magana jama'a ba bid'o'i ne na sallah tukuna, da bid'o'i waɗanda suke shiga cikin al'amuran ibadoji da azumi da makamantansu, da anan ana magana bid'o'i na aqida, kamar masu aqidar kadariyanci, masu aqidar mu'tazilanci, rafida'in shi'a masu zagin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, khawarij da makamantan waɗannan su ne asali ake nufi da asalin wato ashabul bid'a, ashabul ahwa. To waɗannan ire-iren mutane kamar da nace wato akwai tafsilat masu tsawo dangane da su. Na san sai mun ƙarƙare karatun wannan fasli da duk abubuwan da suka biyo baya, don zo in yi mana wasu darussa na musamman akan ƴan bid'a da nau'ukan su, da da'awa zuwa gare su, da irin ka'idoji da za a bi a gano kaza, wasu abubuwa waɗanda malaman farko suka shimfiɗa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Yana magana dangane da masu musulmin sunna daga cikin ƴan Shi'a ko Mu'tazila ko Jahmawa ko makamantan haka, har abu ya kai zuwa ga tanbihi guda biyu waɗanda yake kokarin ƙarƙare wannan fasli da su. Tambayin farko tambaya ce aka yi wa Ibn Taymiyyah cewa yanzu duk abin da malaman hadisi suka hukunta cewa sahihi ne shikenan ya zama gaskiya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ibn Taymiyyah ya bi mataki ɗaya bayan ɗaya wajen amsa wannan ainihin tambaya har matakai shida. Matakin farko ba ku manta ba, yake cewa daga cikin hadisi sahihi akwai wanda lafazin shi mutawatir ne. To kaga duk hadisin da ya zama lafazin shi mutawatir ne, to wannan babu shakka akan gaskiya ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, kamar hadisin man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Daga ciki kuma akwai wanda lafazin shi ba mutawatir bane, lafazin bai bazu ba amma ma'anar ta kai ko ina, kamar hadisan ceto, dukkanin daliban ilimi da malamai sun tabbatar da cewa akwai ceto haka nan dukkanin musulmi ahli sunna sun tabbatar cewa akwai ceto da kuma hadisan da ke tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama da makamantan waɗannan dukkanin su hadisai ne mutawatire amma a ma'anance mun yi bayani a baya to kaga irin waɗannan gaskiya ne babu shakka na uku kuma shine hadisin da al'umman musulmi suka karbe shi a aikace koda basu san shi ba amma suna aiki da sakon da yake dauke da shi misali duk inda aka yi mutuwa musulmi za su rufe gawa to kaga cewa sun sa gawar ta fuskanci alqibla to kaga wannan babu shakka dangane da ainihin cewa gaskiya ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mataki na hudu shine duk wani hadisi da malaman hadisi suka amshe shi suka ce wannan hadisi sahihi ne dan mutuncin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim waɗannan hadisai ne waɗanda malamai ba sa shakka a kansu to ire-iren waɗannan kai tsaye sai ka ce gaskiya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mataki na biyar shine duk wani hadisi da malamai suka hadu akan ingancin shi an fahimta to wannan babu shakka dangane da kace wannan hadisin hadisi ne gaskiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu na son ku gane ana neman wani ƙarin bayani ne a wurin Ibn Taymiyyah malamai sun gano sahihi ne amma dukkanin abin da aka bincika aka yi kanikanci aka gano cewa sahihi ne to gaskiya ne ita ce maganar fa dan haka hadisi ne malamai kaf suka hadu akan ingancin shi kama hadisin innama al'amalu binniyati kaga hadisi ne ahad amma malamai sun hadu akan ingancin shi to yanzu wannan hadisin gaskiya ne ina fata an gane to sannan sai kuma na shida wanda yake akan shi muka kwana sai dai lokaci ya kure mana gab sai aka zo sake daukowa akan shi an da yace wa mimma qad yusamma sahiha ma yusahihu ba'd ulama al-hadith wa akharuna yukhalifuna fi tasrihi har yana daga cikin hadisan da ake kiransu sahihai kuma a gaskata su sune hadisan da ba a samu wasu malamai sun inganta wasu kuma sun saba sun ainihin raunata su sai kuluna sai ta ji a inda wasu malamai suka ce sahih wasu kuma sai ta ji sun ce huwa da'ifun wa laysa bi sahihin wannan hadisi mai rauni ne ba sahihi bane mislu alfazir rawaha muslimun fi sahihihi ونضعه في صحتها غيره من أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل كما وصل فضع أن كلمني دا إمام مسلم يرويته دا يسجنه لي أشكل لتعف إن شاء الصحيح وسمع لما يسك جاد شيئا كان إنغان تنسو لأن دا ودنا ما لما إما دا إذن إمام مسلم يوجن قريوا دا قوجيوا إما سنة أصد شيئا وجن إلمي ko kuma ma suna sama da shi yace to kaga irin waɗannan hadisan gaskiya kai a matsayin ka na mabi to ba za ka iya yanke cewa wannan gaskiya bane har sai in kana da dalili to daga lokacin da ka fara samun ilimin wannan dalilin ko to ka fara shiga cikin sahun su kenan yanzu za ka iya raba gaddama ko da ba ga jama'a ba ga kanka wani ya ce kaza sahihi ne wani ya ce ba sahihi bane kai kana da ilimin da kai da kanka zaka iya gano ga maganar da take daidai a wurin ka ka gamsu da ita to koda daga bayan ka fada cewa kai kana ga maganar wani ce daidai wani ba zai yarda da kai ba amma dai ka iya raba wa kanka gaddamar da ke tsakanin su su biyu to in ka kai irin wannan matsayin ko to in ka gano hakim ya ce hadisi ka ba sahihi ne a daidai lokacin da al-Imam Ibn al-Munqqin ya dawo ya ce wannan hadisi ba sahihi bane to anan yanzu ka gano magana hakim ita ce daidai to zaka iya cewa eh wannan hadisi sahihi ne kuma gaskiya ne domin zaka ce to Ibn al-Munqqin ya ba a fashi sai ka ce a launa tashin da dalilan shi kaza da kaza ne kuma ga amsoshin su to a ƙarƙashin haka yanzu kai a wurin ka zaka iya gaskata wannan hadisi wannan ita ce amsar da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah bayar sai ma lai ce intaha mulakhasan maganar ta kare wanda yake a takaice shi ainihin wato malamin ya dauko ta ka duba majmu'u fatawa mujalladi na 18 da mujalladi na 18
shafi na 16 zuwa 22 sannan yace wanzur mukhtasar as-sara'iq ko ibn al-qayyim a cikin juz'i na 2 shafi na 372 sama ba'daha har zuwa abin da biyo bayan wannan shafi ka duka je ka karanta Allah madaukakin sarki ya taimaka a tambayi sani tambayi na 2 dangane da rabbi game da waɗannan ƴan bid'a da masoya zuciya da ke cewa akwai nau'ukan hadisai da ba za a iya aiki da su ba ko da wai sun inganta na daga ciki suke cewa hadisi ahad ko ba za a hujja da shi a abin da ya shafi aqida ba qala shaykh muhammad bin al-amin ash-shantiti الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله الله ملعوك كين سركي وجكين شيخي اعلم كسن أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه قسكيا دتاتي ودتنتنتي براني وطن دا دي حلطة أكوتي مصبع أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول sido hadisai ingantattu wato sido hadisai ahad mana dukkan hadisin da bai kai mutawatiri ba to da dukkan nau'ukan shi mashhur mustafid aziz gharib matukar waɗannan hadisai sun inganta to kamar yadda ake karban su a aiki da su a furu'a wajen matsalolin fiqh ibada da mu'amala haka kuma ake karban su wajen usuluddin shine yake nufi da al-usul anan usuluddin ma'ana wajen aqida fa ma sabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi asanid sahihatin min sifatillah yajib isbatuha dukkanin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da isnadudi ingantattu na sifofin Allah madaukakin sarki to nawa na sifofin Allah madaukakin sarki yajibu isbatuha to yajibu isbatuhu yana wajaba a tabbatar da waɗannan irin hadisai wa i'tiqaduhu kuma yana wajaba a kudurce su alal wajhi al-la'iq a kudurce su a bisa fuskar da ta dace bi kamalillahi wa jalalihi da kamala ta Allah da kuma girma na Allah ala nahwi kamar yadda Allah yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan ita ce ka'ida babba wadda take ma'auniya game da dukkanin wata sifa ta Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay'un Allah yana da hannu to kafin kai tunanin hannun game da komai sai ka ce babu kamar irin shi to babu hannu irin nashi Allah yana da kafa Allah zai zo Allah yana sauka karshen dare Allah duka to laysa kamithlihi shay wannan shine ma'auni da zaka rinka auna dukkan abin da yazo yake kokarin ya keto maka tunanin sifa Allah take ko ta kama da wani sai kai sauri ka ce ta Allah yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma kuma Allah mai ji ne Allah mai basira ne yana da ji yana gani amma kuma Allah madaukakin sarki jin shi da ganin shi da duk wata sifa ta shi ba ta daidai da kowa ba to abin da su waɗannan mutanen suke cewa shine idan wata sifa ta Allah ta zo a cikin hadisi ahad tare da cewa kun san wani abin mamaki yana da wahala su iya zuwar maka da wata sifa ta Allah kwaya ɗaya wanda ta zo a cikin hadisi ahad za su tafi suna lalube ne su da kansu ne za su lakawa hadisin cewa hadisi ahad ne kamar hadisan shafa'a kamar hadisan fitowa al-mahdi waɗannan hadisai hadisai ne na aqida kawai sai suka ce ai ahadisu ahad ne sai suka ture su kamar hadisan sauka annabi Isa alaihi salatu wassalam to an gaba ahadisu sifat kamar hadisan da ke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu kuma dukkanin hannayen dama ake kiransu ya suka ce waɗannan hadisai hadisai ne ahad yau shi za ka yi hukunci da waɗannan hadisai ta yadda cewa Allah yana da hannaye guda biyu kuma dukkanin biyun dama ne al-imam ibn huzayma a cikin littafin shi kitabut tauhid sai da ya ta kwararo hanyoyi na wannan ainihin hadisai don ya tabbatar da wannan magana da makamantansu sai da aka galibi za ka samu ya ke nufi ma da ahadisu ahad galibin sun suka zai sai ce maka hadisin mutum daya sai zama gaba ɗaya ma bai ma san istilahatin da malamai suke magana ba ba shi da koda adna mabade na ilmul hadis matakin farko na ilimin hadisi ma bai sani ba, to kun ga wannan sharri ne babba. Ya zama kana tuhumar malamai akan abin da suka gini akai, ashe kai ilimin da suka kai zuwa gare shi baka kai gare shi ba. Wannan ita ake kira ainihin alwaqaha lawdiyya, wato rashin kunya ce da rashin mutunci ta ilimi. Allah madaukakin sarki yake yayi malamin cewa bi hadha ta'lam, yanzu bayan da malam ya gama kawo maka waɗannan maganganu sai shi shan idudin da yake cewa bi hadha ta'lam annama atbaqa alayhi ahlul kalam wa man tabi'ahum, da waɗannan bayanai ne baka san cewa maganganun da ahlul kalam mutakallimuna waɗanda suke da wannan batacce gurbataccen tauhidi, maganar da suka ainihin rukunantu akanta, maganar da gabaɗayansu suka haɗu akanta, wa man tabi'ahum, da waɗanda suka bi su, min anna akhbaral ahab, na cewa wai hadisai ahab la tuqbalu fil aqaidi, ba a karɓar su a wajen aqidoji, wala yuthbatu biha shay'un min sifatillah, wai kuma ba a tabbatar da komai na siffofin Allah da waɗannan hadisai. Za'imina suna masu faɗin haka ne suna riya cewa anna akhbaral ahad la tufidul yaqin, wai saboda su hadisai ahad ba sa fa'idantar da yaqini, wai suna fa'idantar da zannu ne. To wa baka tabbatar wa da Allah siffa da zato a halin shi Allah tabbas ne, kun ji duk abubuwan filosofi ne, ina fata an gano. Wa suke cewa wa annal aqaida la budda fiha min al yaqin, cewa duk abin da ya shafi aqidoji to babu makawa, dole ne a samu tabbas. To wannan maganar tasu, wannan maganar tasu, wannan jumla gaba ɗayanta mubtada ce, ka khabarinta baqulu la yu'awwalu alayhi, maganar banza ce, batacciyar magana ce, ba a dogara da ita ba ce. Wa yakfi min zuhuri butlaniha butlanihi annahu yastalzimu radd ar-riwayat as-sahiha as-sabita 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya ishika ka iya gane bayyanar bacin wannan magana, cewa ita fa wannan magana inda za a yadda da ita ko, to tana lazim ta ture riwayoyi ingantattu as-sabita waɗanda suka tabbata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam daga annabi, bi mujarrad tahkim al-aql, saboda kawai hukunci da hankali jama'a. Abin da wannan magana take nufi jama'a, idan da har za a yadda da wannan maganar ko, da farko dai tukuna ita maganar sun yi ta ne ma dai da hankali tukuna, ba wai da ilimi ne ma suka yi ta ba. Da ita ce ki mun ji ne a yanzu. Wani ta ce ki mun ji ne a jama'a. شرق تعارض العقل والنقل عند البروفيسور سالم يمشي تحقيقي مجلدي قوم شادع وانا ده بكل اللي تتفوق ان معلمة السنة ده باية باية سكمين السنسون من ينبدو غراغ مدى رد ودنا أبوبا ومن ودنا أبوبا ابن تيمية ديا فن ديسو وكما ودنا السنة تتفينا شبير السفة ديا تسورسو Allahul musta'an. Abinda nake so in ce shine maganar gaba ɗaya ba akan ilimi ta gilu ba, magana ce a hankalce. Ku ji ga yadda take, su dai hadisai ahad suna fa'idantar da zato ne, babu tabbas a cikin su. Ina son ku gane ita ce yasa malam ya fara muqaddima da waɗancan maganganun da Ibn Taymiyyah. Yanzu hadisi in ya tabbata sahihi a ilmance, za a iya cewa gaskiya ne? To kaga duk abin da za a ce gaskiya, ko ba za a ce zato ba. To sai suka ce to ai in dai hadisai ahad ne suna fa'idantar da zato ne, to duk abin da yake fa'idantar da zato to babu magana gaskiya a cikin shi. A ƙarƙashin haka sun yadda a bauta wa Allah da waɗannan hadisai da aka hukunta cewa zato ne, wajen sallah, azumi, zakka da hajji da sauransu. Amma wajen abin da ya shafi wata siffa ta Allah ko abin da ba a danganta a Allah, fa sai suka ce sai dai a samu hadisai waɗanda suke mutawatirai sahihai, sannan a tabbatar da siffa Allah. To kaga yanzu ita maganar tasu dai tukuna ba da ilimi suka yi ta ba, kamar yadda nace zaka tambaye shi ma wai mai hadisi ahad sai ce maka hadisin mutum ɗaya. To kaga tun farko za ga jahilci ya bayyana. To sannan kuma kamar yadda zaka zo ka ji, tunda da hankali suke wannan maganar su masu auna shari'a da hankali sun kasa gane wani abu da hankali zai zama ma'aunin shari'a da Allah bai turo annaba ba abin da hankalin wani yake iya daskatawa wani kuma da nashi hankalin yake iya turewa abin da wani yake iya kare hujjojin shi da hankali wani kuma da nashi hankalin yake tura ire-iren waɗannan abubuwa abinda wannan magana take cewa kawai inda ba a yarda da wannan magana ta sufa to ya lazumta musulmi su yi watsi da dukkanin wasu hadisai sahihai waɗanda sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kawai saboda hankali ya gaza fahimta ko ya gaza daukar abin da suke dauke da shi kawai sai a watsar da su sai malam ya ce wal uqul su ko hankula tatabaa amama azamatu sifatillah suna narkewa ne suna wargajewa ne a gaban girman sifofin Allah wa qad jarat adatul mutakallimina ba ma dai al'adar masu tauhidin nan nasu na ilmul kalam wato na kan kyamaci kiran su da masu tauhidi ma sai dai sharrin ya riga ya bazu ne mu waɗannan makaratuttukan na maguzanci su ake karantarwa da sunan tauhidi to ya riga ya gudana a cikin ainihin wato al'adunsu su mutakallimuna din annahum yaz'umuna abinda yasa ake kiran su mutakallimuna jama'a saboda a cikin wannan karatu nasu da suke cewa na tauhidi wanda wai da hujjojin hankali suke tabbatar da yuwar kaza ga Allah ko rashin yuwar kaza suna cewa ne al-kalamu fil qudra al-kalamu fil hayati al-kalamu fi kaza al-kalamu fi kaza shi yasa su ake kiran su al-mutakallimuna na fata an gano Imam Shafi'i cewa yake ni hukunci na game da su shine a dora daya daga cikin su akan jaki ko alfadari ko doki a ranar kasuwa a cewa da shi a samu doruna ko zarbar dabino ana ta dukan shi ana cewa jama'a ku dube shi shine yace ba za a iya tabbatar da wani abu da ya shafi Allah ba sai da hankali ba da ayoyin alqur'ani ilimi ne wanda yake karshe na kai mutane zuwa ga zindikanci jama'a sai kun karanta littafin sharhul aqidati tahawiyya za ku ga waɗannan maganganu al-imam ibnu abul izz al-hanafi ya kawo su da yazo sharhin maganar tahawiyyi da imam tahawiyyi ke cewa karshen rayuwa sai ka ga ɗaya daga cikin su mu waswisan ta'ihan yana cikin waswasi ya rudi manyan malamai irin su ibnu al-juwayni manyan malamai irin su ghazali ga su nan dukkanin su karshen rayuwarsu gaba daya ibnu al-juwayni har cewa yake wailun ibnu al-juwayni in lam yarhamni Allah yace na shiga uku in ba Allah ne ya ji kaina ba me yasa duk anan suka bata rayuwar shi wani littafi da ya rubuta katu duk a irin wannan haramiya da irin wannan rudani ya sanya wa littafin al-kafiyatu fil jabal yanzu wannan littafin zalla ba abin da ke ciki sai irin wannan shirman da wannan rudanin na ainihin ilmul kalam al-kafiya fil jabal ma'ana in dai jidali ne da jayayya dan shi ne kawai a cikin ilimin nasu al-kafiyatu fil jabal katu littafi ne haka ainihin kokoso na fata kafiyatu fil jabal duk anan suka kare rayuwar jama'a gaba daya to karshen lokaci kuma suka zo suka fahimci abubuwan nan shirme ne to amma saboda irin rudanin da ke cikin wannan ilimin jama'a da bala'in da ke cikin wannan ilimin ka gane cewa barna ne amma ba ka da wadataccen lokaci ko kuma natsuwa ta ilimi da hankali da za ka iya zama kai wa kanka rabbi daga cikin yan kaɗan ne Allah ya datar da su suka iya haka kamar Ghazali Ghazali Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai yana dab da zai rasu ya gane wannan harbuwa sai marmaza ya rubuta littafi Iljamul Aram an ilmil kalam jamin zamin jahilai game da ainihin ilmil kalam yana gargadin mutane wallahi tallahi a daina ku je ku samu wannan littafi sharhul aqidatu tahawiyya za ku gani ibnu abul izz al-hanafi ya ta ya ce to su dai hankula ai suka narke ne a gaban ainihin girman sifa Allah kuma al'aba mutakallimuna ta gudanu annahum yaz'umuna annama yusammuna hud dalil al-aqli abinda suke kiran shi dalili na hankali huwa al-qiyasul mantiqi alladhi yurakkibunahu min muqaddimatin istalahu alaiha wannan ainihin wato ad-dalil al-aqli da suke kira ku ji jama'a ba dalili ne na nassi ba dalili ne na hankali dalili ne na hankali to shi wannan dalili na hankali wa huwa al-qiyasul mantiqi qiyas ne kai na ilimin mantiki qiyasi ne na ilimin mantiki shine a gani na saboda in aka ce kaza to zai lazimta kaza to dan haka kar a sake a fadi kaza din nan domin an fadi kaza to zai daidai da kaza shine al-qiyas amma al-mantiki allazi yurakkibunahu wanda ainihin suke bi suke harhada shi min muqaddimatin daga wasu sharaf fage wanda istalahu alaiha wanda suka yi istilahi suka gino akai wato da farko su suka zo suka yi wadannan istilahat da suka zo suka yi istilahat sai kuma suka ainihin shimfida wannan ilimi akai to shikenan sai ya zama yanzu wannan irin ilimi da wadannan istilahat babu su a wurin malamai na ahlus sunna babu su a wurin malaman musulmi me yasa saboda asalin shi ilimin mantiki din aurayo shi ne daga ilimin falsafa falsafa kuma kai tsaye karatu ne da ilimi na maguzawa dan haka malamai sun hazzara sosai jama'a game da ilimin kalam domin da shi aka bi aka yi ta halatta jinin musulmi aka yi ta yaƙi aka yi ta kashe bayan Allah kuma littafi da al-Imam al-Harbi ya rubuta da shi aka yi irin wannan sharri sauran manyan malamai aka suka yi tarbuce-rubuce fa aka yi ku duba dhammul kalami wa ahlihi ƙarshen mujalladi biyar ina fata an gane
yawa kaga shi shi ga inda mako
dhammul kalami wa ahlihi wannan yana daga cikin rubuce-rubucen farko akan wannan matsala Abu Isma'il Al-Harawi Abdullah ibn Muhammad ibn Ali kashina Al-Ansari mujalladi biyar ne jama'a ya rubuta haka nan Al-Imam ibn Qudama haka manyan malamai suke tarbuce-rubuce game da tsoratar da musulmi game da ainihin wannan ilimin ga wani ainihin malami shi ma ya rubuta ainihin daga baya-bayan nan Tahzirul Anam min ilmi al-kalam kashi Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abdulaziz ibn Ali al-Shibli malami ne da salafi ya rubuta ire-iren waɗannan jama'a akwai hadari kwarai da gaske zama ba a hazzarar da musulmai game da waɗannan abubuwan kuma ahlus sunna idan ba zuwa suka yi damba a warkar ahlus sunna ba zuwa suka yi suka karatun waɗannan ainihin ilimomi na tauhidi a wurin malaman sunna na gaskiya ba duk waɗannan masu ilmul kalam suna kiran kansu ne suna kiran kansu ahlus sunna ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ga littafin da nake magana da azumi ibnu taymiya daru ta'arud al-aql wa an-naql aw muwafaqat sahih al-manqul li sarih al-ma'qul ma'ana tun kudaki da cewa wai da hankali da nassi ma suna karo hankali da nassi ba su karo sai yace ko kuma a kira littafin da cewa ingantaccen nassi inda nassi ya inganta to yana dacewa da lafiyayyen hankali gashi Dr. Muhammad Rashad Salih kun tsohon professor ne da ya sadaukar da rayuwar shi wajen tahqiqin manya-manyan littafan Ibn Taymiyyah waɗanda galibi ba a buga su bayan ya yi tahqiqin wannan ya yi tahqiqin ainihin littafin Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi naqd kalam ash-Shi'a al-Qadariyya ba ne yake cewa to annahu muqaddamun 'ala al-wahyi su irin waɗannan mutakallimuna sai suke cewa irin wannan ad-dalil al-aqli wanda asalin shi al-qiyas ne al-mantiki kun fahimta jama'a sai suke cewa abin a gabatar da shi ne akan wahayi dan haka idan qur'ani ya ce Allah madaukakin sarki yana sama sai hankalinka ya auna maka to kafin a yi sama to aina Allah yake sai hankalinka ya kasa gano inda Allah yake kafin a yi sama to kaga wannan tunanin ko to ka gabatar da shi akan wannan nassu shine ibn abdul wahid yake cewa menene rami at-tanzili a cikin littafin shi gashi nan al-durrusamin da suke karantawa a wannan kasar littafi ne na abin nan fa'awwilhu rami at-tanzili ga nassi yazo gashi ya saba mu hankali sai ce shi nassin ka sai da zakai kwana da shi samiyar tanzim ayar da ta zo aje ta gefe guda kawai jefar da ita kai kai masa ka dauki hankalin shi hankalin da yadda za a yi abin da ya tunana ka a kuskurantar da shi shi nassin ayi kokari a bankara shi ya dawo ya bi hankalin in yaki a jefar da shi kawai shi ne wannan maganar ba kazafi malaman salaf suke musu ba suna fitowa karara suna sarrahawa ina fata an gane Allah madaukakin sarki tuwaye suke cewa annahu muqaddamun ala alwahyi wa hadha min a'zam albatil malam shangiti yace to kaga wannan na daga mafi girman barna lianna ma yusammunahu dalil al'aqli domin abinda suke cewa dalili da hankali din nan wa yazumuna anna intajahu lil matlubi qat'i kajifa kuma sai su riye cewa abinda shi wannan dalil al'aqli ya fitar musu na sakamako ko ga abinda ake nema to qat'i ne ko ta ku fahimci wannan magana wa yazumuna anna intajahu shi ad-dalil al'aqli hankalinka da dalilan da hankalinka ya gano shi yana ainihin wato samar maka da sakamako ne lil matlubi ga abin da kake nema to hujjar na abin da shi ya gano maka din nan ko to qat'i ku duba abin da hankali na ya gano mini shine to ai in nace Allah na sama to kafin Allah halicci sama ga ina yake to sannan kuma sanda Allah zai zo rubuta waɗannan halittu har da ita sama din to ina Allah zai kasance to kokolwa ta kasa gano wannan to dan haka abin da yafi dacewa in ce Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya kudu baya arewa kokolwa ta abin da ta gano kenan to wannan shine intaji din lil matlub shine sakamakon abin da hankali ya nemo mini wanda nake nema to yanzu wannan abin ko to dauka shi qat'iyyun ne amma su hadisan fa in dauka su zanniya ne jama'a kuna fahimta wala yace huwa jahalu wannan ai jahilci ne wannan wai tace wa takhabbutun fi dhulumat kuma wannan tuntube ne tashi fadi ne farfadiya ce kuma a cikin duhu wa min awdahi al-adilla wa asrahiha fi zalika anna hadhihi at-ta'ifa taqulu mathalan malam shangiti yace mafi fitowar dalilai sarari dalilai wadanda suka fi kowadanne fitowa sarari kuma wadanda suka fi kowadanne karara fi zalika game da wannan mas'alar anna hadhihi at-ta'ifa game da mas'alar tabbatar da abu da hankali yake magana ko rusa abu da hankali kaga waɗannan kungiyar masu aiki da tunanin hankali da suke cewa ta kulu masalan sai ka ji a misali sun ce innal aqla yamna'u kaza min as-sifat ai hankali yana kin yiwuwar sifa kaza wa yujibu kaza minha amma kuma yana iya wajabta kaza misali hankali na musu yana kin daukar a ce Allah madaukakin sarki yana sama amma hankali na iya karban Allah yana ko ina misali a hankalce ina kawo muku misali ne wayan funa nususul wahyi sai su rinka ture nasoshi na wahyi bina'an ala zalika nasoshin ba suka zo suka tabbatar da haka ko to saboda jini da suka yi akan waccan aqida ta su ko sai su ta ture nasoshi ko kun fahimta hankali ya kasa dauka a ce Allah yana sauka karshen dare saboda Allah ya sauka karshen dare to ita saman waye ya baro wa ita yake kula da ita sannan kuma karshen daren Najeriya daban karshen daren Saudiya daban na Afghanistan daban na America daban na Malaysia daban to wani karshen daren sai sai hankali ya kasa daukar wannan nassin to tunda hankali ya kasa daukar wannan nassin menene hankali zai dauka to abinda hankali zai dauka da dalilan hankali to su ne abinda za a dogara a kai su ne mu'tamadai su ne abuban dogaro shi kuwa nassin fa sai a aje shi a gefe guda sai kaga suna kore shi dan haka fara'atu husumuhum sai kuma kaga wasu masu jayayya da su min ta'ifatin ukhra na wata kungiyar kuma ko kuma ne sai kaje sun ce hadhal ladhi za'amtum anna al-aqla wa an-na'u wannan abin da kuke riye cewa hankali na kasa daukan shi yana hana daukar shi sabbin shi kariya kuka game da shi fa balil aqal yujibuhu hankali ma yana wajabta shi a lokacin da su suke cewa hankali ba zai dauki wannan ba ko wasu kuma daga cikin su na wani bangaren da su kuma suka yadda da abin su kuma sai su ce hankali ma yana wajabta wannan abin wa ma zakartu abinda kuke ambato din nan bi annahu yujizuhu aw yujibuhu kazabtum fihi abinda kuke riya cewa kuke ambaton cewa wai hankali na iya daukar kaza ko kuma hankali na iya wajabta kaza kariya kuke game da shi bal huwa yamna'uhu hankali na hana wannan abu malam shimfiti yace wa hada ma'rusun fil kalam wannan dai duk wanda ya san ilmul kalam to sanannen abu ne domin shi shakidi yayi karatu a hannunsu a cikin su ya girma ya san irin maganganun su ya san irin littafan su domin kadan daga cikin balbalun bala'in da ya kama a can kasashen su na Mauritania, Algeria, Morocco shine dan barbado mana nan har aka samu wadannan yan littafai ibaatul dijinna da wannan littafin Abdurrahman Samin din da sharhi ne na littafin Ibn Abdul Wahid da sauransu an fahimta to wadannan ire-iren littafan jama'a duk wanda ya rawo a wadannan yankuna namu na Afrika galibi sune aka gidu har su dan video ba shi da littafai wadanda yafi dogaro da su a bangaren tauhidi irin wannan na ilmin kalam irin guda biyu jaharatu tauhidi Ibrahim al-Laqani da kuma wannan ibaatul dijinna dukkan su littafai ne na ashaura batattu littafai ne na mutakallimu na batattu an fahimta malam yace wannan dai sananne ne fi masaila kasira ma'rufa a mas'aloli masu yawa waɗanda suke sananno ka ikhtilafin fi af'alil ibad kamar sabanin su da suke dangane da ayyukan bayi shin ayyukan da bayi suke aikatawa Allah ya halicci ayyukan ko ko su bayin suke halitta ayyukan a cikin su din sai ka ji wani ya ce bayi ne ke halitta ayyukan wannan ita ce aqidar mafi yawancin su wasu kuma sai su ce a'a Allah ne yake halitta ayyukan to amma waɗanda hatta za su ce Allah ne yake halitta ayyukan kaga sun yi kama da maganganun ahli sunna ko amma ba za su kawo hujjojin qur'ani da hadisi ba Allah yana cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da ayyukan ku duk Allah ya halitta ba za su kawo irin wannan ba idan waɗancan suka ce hadha la yujuzu bil aql an ta dole zai dauki wannan ba sai kuma waɗannan su ce bal al aql yujibuhu hankali ne zai dauki wannan ba zai ce ai kuma hankali ma ya wajabta dole a yarda da wannan a isu isu din wala yace sananno ne wa jawabu ru'yati Allah bil absar ni wa ga Allah da idanuwa a nan duniya ko ba zai wada shi mas'ala ta ru'yati Allah bil absar a nan duniya ita kanta a cikin su isu isu sai da suka ainihin saba zai yi ko ba zai yi ba kuma akwai magana dangane da ru'yatullahi fil manam ganin Allah a cikin bacci ko yana yiwa
kaga wani malami salafi da cikin malaman ainihin salaf sai ya tattauna mas'ala da ru'yatullahi ta'ala fil manam
tasnifi Abi Talha Umar ibn Ibrahim wani malami ne mu'asiri salafi ganin Allah a mafarki to ba wannan wannan matsalar ba ita ba ganin Allah da idanuwa guda biyu kuru-kuru zai yi ko ba zai yi ba a daidai lokacin da zaka ji wasu sun ce zai yi to wasu kuma su ce ba zai yi ba amma duk da me suke maganganu a hankalce abinda malam yake so ya ce yanzu mu ba za mu shigo cikin ku ba ikudi kuma kuna kayyata junan ku don wani yake hankali zai dauki kaza sai mu ce kariya kake hankali zai daukan kaza wani ya ce hankali na wajabta kaza sai wani ya ce san hankali da yana kin wannan abu to duk ku ma kuna rudani da wacce za ku fuskance mu masu wajabtawa da hankali ko masu halaltawa da hankali ko masu harawa da hankali a ƙarƙashin wannan jama'a abinda ake neman hankali ya bi bayan nassi kuma matukan nassin ingantacce ne kamar yadda muka gabatar ba zai taba zuwa ya zama ya saba wa lafiyayyen hankali ba haka kuma duk lafiyayyen hankali ba zai taba inkarin abin da ingantaccen nassi ya zo da shi ba malam yake cewa wa halul arab yabqa zamanain ila ghayr zalik shin wannan rai dake jikin mutum an fahimta zai ainihin wanzu a zamunna na rayuwa guda biyu zai wanzu a nan duniya sannan aka koma rayuwar lahira kuma shin
zai sake wanzuwa wannan matsalar ita ma matsala ce ta malaman kala rai yanzu in ka mutu shi ma ran ya mutu ko yana nan shin alahira ranka na nan ko kuwa baya nan wannan matsaloli din na kalam ne malaman ilimin salaf ba ruwan su da su domin waɗannan ba su daga cikin abin da za su amfanar da kai gaba ɗaya ko ka sani ko baka sani ba zama ko kun fahimci wannan ila gairi zalika malam yace da ma dai waɗansu abubuwa banda waɗannan fa wajibu ala almuslim karshe dai shankiki zai ta hakiki yace abin da yake wajibi shine ga musulmi an ya taqabbala kullu shay'in an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sanadin sahih duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi isnadi ingantacce to musulmi ya karbe shi wa ya'lama kuma musulmi wajibi ne ya san annahu in lam yahsul lahu alhuda والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل مسلمية سنشوى ويعلم ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة إذن مسلمي بيسامش لي أبصير أبا باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تهنير بن أبن ديت بددق النبي فإنه لا يحصل له ذلك musulmi ya san cewa ba zai iya samun haka bi tahkimi aqlihi ta hanyar hukunci da hankalin shi ko sanya hankalin shi ya zama hankalin shi ne mai hukunci an gane tare da cewa hankalin nashi attai rudadde ne fi zulumatil haura a cikin duhunnai nadimuwa wal jahl da kuma jahilci wannan magana abin da ake ce maka shine ka sani da cewa in har baka samu shiriya a cikin shiriyar da tazo daga annabi ba ta hadisai ingantattu wallahi tallahi ba za ka samu a cikin abin da kuma hankalinka zai hukunta ba to kun ga wannan ko wallahi jama'a mutane hatta waɗanda ke ce kansu ahli sunna ai izala hatta waɗanda ke ce kansu ahli sunna ai salafiya wallahi tallahi sai sun yi hankali wannan magana babba ce shiriya kake nema eh to ga abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba kawai sai ka auna abin da yake zauki na hankali na tunani na zamani duk wannan abin ko wallahi tun da ka kauce abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani da cewa duk abin da ka hukunta na hankalinka ko wallahi babu abin da zai kai ka sai ƙarin rudani da dubuwa duk da sanan ku duba ku gani duk za su gama harabe su ƴan boko da ƴan siyasa da waɗanda suke ganin kansu ya waye da masu kuɗi da kaza duk ƙarshe su gama sai kuma ka ga ba wai sai ga yayi shiru shine rudani ya kai rudani ne yanzu ya dauke wuta gaba daya saboda haka in dai kana so ka tabbata a bisa haske to ka ga wannan fitila da Allah ya aika maka ita ce sirajan munirarka ita ce babban fitilar ka mai haske shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waman ja'ala al-ghurab lahu dalilan yamurru bihi ala jiyashil kilab haka suka ce wanda duk ya sanya kare shine jagoran shi in Allah ya so wata ran za su ci mushe ko kare kake bi duk abin da kare kika ci to da ikon Allah ka ci gaba amma taron mun shi baka ci shine wa man ja'ala al-ghuraba lahu dalilan na'am yamurru bihi ala jiyashil kilab ma'ana duk wanda ya sanya hankaka ko shirya ita ce mishi jagora to wata ran mun shi ma na kare ne za ku ci eh kaga ko kare ko liman ne yanka bai halatta a ci ba to balle ya zama mun shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa wa ala kulli halin abisa kowane hali dai fa isbatu sifati llahi bi akhbari al-ahadi as-sahiha wa i'tiqadi tilka sifati kal amali bima dallat alayhi awamiru llahi wa nawahi tabbatar da sifofin Allah bi akhbari al-ahadi hadisi ahad as-sahiha ingantattu wa i'tiqadi tilka sifat da kuma kudurce wadannan sifofi wadanda suka zo a cikin hadisi ahad as-sahihai kal amali bima dallat alayhi duk ne kamar aiki ne da abubuwan da su waɗannan hadisai suke nuni an gane
awamirallahi wa nawahihi, na umarnin Allah ko kuma hanin Allah, ba bambancin jama'a. Misali, ka samu attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, attayyibatu salawatu lillah, tarhiyar sayyidina Umar a cikin Muwatta ta inganta daga Umar kana bautawa Allah cewa sunna ce, ka tabbatar ka yarda ka yi kinantu. Me bambanci da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana sauka ƙarshen dare, ko da hadisin Ahad ne, ba mai zaba Ahad bane mutawatir ne, amma ko da Ahad ne, tunda dai har ya tabbata, in dai har zaka bauta wa Allah a sallah da azumi da zakka da haji da hadisi Ahad sahihi, haka yake wajibi ne ka ainihin tabbatar da duk wata siffa ta Allah da hadisi Ahad sahihi. Idan har zaka daina cin kaza, ko ka daina shan kaza, ko ka daina fuskantar kaza kana sallah saboda akwai hadisi sahihi amma ahad, duk dai ne da tabbatar da wata siffa ko kore wata siffa ga Allah madaukakin sarki da hadisi ahad, kama annaha ko tasbutu biha awamiruhu wa nawahi, kamar yadda yake da ire-iren waɗannan hadisai aka iya tabbatar da ainihin wato umarni da kuma hane-hanen Allah madaukakin sarki. Mana hadisi wa ahad, kamar yadda ake tabbatar da umarni na Allah ba hannun Allah, to haka kuma ake tabbatar kazalika tusbutu biha sifatuhu, ko kuma wa kazalika tasbutu biha sifatuhu, haka kuma sifofin Allah suna tabbata da hadisi wa ahad sahihai. Allah ya sa kun fahimci magana jama'a, kamar yadda ibadoji suke tabbata da hadisi sahiha ahad, haka nan sifofin Allah suke tabbata da hadisi sahiha ahad. Wa qad bayyana malam shankiti ya ce dama dai mun bayyana, annaha min ihdal jihataini qat'iyya, cewa su ire-iren waɗannan hadisai ta ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu to qat'iyya ne. Bari in karanta mana fassarar maganar da shi malam Matsarwai, sannan mu dawo mu abin nan. Gashi dai yace tukuna a duba muzakkiratu usulul fiqh li shankiti li al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti, daga shafi na 104 zuwa shafi na 105. Ina jin wannan tsohon bugu ne na wannan littafin, muna nan da shi a makarantar nan. Wannan wani sabon bugu ne wanda su malam Bakar Abdullah Abu Zaidin suka tsaya suka ishrafin shi, yana kama tun daga wajen shafi na 160 gashi muzakkiratu usulul fiqh ala rawdatin nazir. Rawdatin nazir littafi ne wanda yake fiqh usulul fiqh ne na Hanabila, an karanta karantar da shi a Jami'ar Islamiyya har zuwa yanzu. A wadancan lokutan sai shi Shankiti yana rorayowa yana yi wa ɗalibai muzakkira, wato kamar handout. Wannan handout ɗin nashi ne shine aka ainihin buga shi, amma kuma ina tabbatar maka da cewa karanta wannan da karantar da wannan ya fi karantar da ainihin wato ita ainihin wato mai take da suna Robertin Nazar ɗin, ba don komai ba, saboda a nan malami ne muhaqqiqi ne, yin tahqiqi tahqiqi da duk al-ilmi ya zauna yi ta'alliqa akan waɗannan maganganun da mai littafin ya rinka yi. Da ga gata nan ɗaliban makarantar nan, duk mas'ala da ta shafi usulul fiqh in Allah ya so ka ɗauki wannan ko, to za ka ga tahqiqi a takaice, amma kana son ka ga tahqiqi da tsawaitawa to shi ne za ka ɗauko littafan manya-manyan kurawo da suka gabata sa'ani Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, da sa'ani Ibn Rajab, da sa'ani Al-Muwafaqat Al-Imam Shatibi. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki ce maka yace to a duba wal muradu bil jihataini. Yanzu malam Matar ne zai fassara jihataini din, sai yace annahu qat'iyyun min jiha ghayru qat'iyyin min jihatin ukhra. Abinda ake nufi da cewa hadisi ahad, an gane yana da bangarori guda biyu. Bangaren farko annahu qat'iyyun min jihatin, za a iya cewa ta wata jiha qat'i ne, shine sakon da ke dauke a cikin shi qat'i ne, ko kun fahimta qat'iyyun ne yanke sakon, haka ne daidai ne babu shakka, wato gaskiya ne. Sannan sai ce ghayru qat'i min jihatin ukhra, ta wata jiha kuma ba qat'i bane, washi sai ce amma jihatu allati huwa qat'i fa hiya al-amal bihi, wajen aiki da hadisi ahad jama'a da wadda da kudurci abin da ke cikin shi,
to wannan qat'i ne yanke in ka zo kana aiki da duk abin da yake a cikin hadisi ahad sai ce li anna alkitaba was sunna wal ijma' kullaha dalla ala al'amal bi khabar al'ahad domin qur'ani da hadisi da qur'ani da sunna da ijma'i dukkan su suna nuni akan wajibcin aiki da hadisi ahad amma al-jihatu allati hiya ghayru qat'in minha amma ta bangaren da za a ce ai ba qat'i bane fa hiya kaunul khabar sidqan fi zati nafsihi shine ta bangaren duban shi wannan hadisin a zatin shi shi da kanshi ba a iya kiran shi sidq ko ba a iya kiran shi sidq ba ba a iya kiran shi zan ko ba a iya kiran shi ba sannan ne yasa za a kira shi ghayru qat'i domin bai kai haddi na mutawatir ba a gargashin wannan sai ya ce unzur kitabar rihla ila baitin lahil haram li sheikh muhammadu al-amin shankiti akwai wani littafi na shankiti mai suna ar-rihla ila baitin lahil haram na shi malam muhammadu al-amin shankiti girman su ɗaya da wannan jama'a sai zuwa karatu na gaba insha Allah ta'ala zan fito muku da shi suna nan a makarantar nan idan ka samu wannan littafin za ka ga inda ya zauna ya fayyace maka waɗannan bayanan su ne hadisi ahad sahihi to yana da fuska biyu fuskar kanikanci da kuma fuskar aiki bari mu yi muku misali a hankalce da za ku ɗan iya fahimta hankali salimi yanzu duk inda mota za ta je babur ma zai je sai dai bambancin shi ne wannan za ta je da sauri wannan ba zai je da sauri ba wannan za ka je ba dukan ruwa ba shan sanyi ko iska wannan ruwa zai dake ka iska za ta dake ka da makamantan haka amma duk inda mota ta je ko ba Lagos ne ko ina ne to shi zai daidai da maganar Larabawa da ke cewa man dawa maqar albabi walaj wanda duk ya ta kwankwasa kofa to ya ci gaba wata ban za a zuwa buɗe mishi idan kun fahimci wannan maganar sai mu koma sama da yace wa kad bayyana annaha haqiqa mun bayyana a baya cewa annaha su hadisi ahad sahihai min ihdal jihatayn ta daya fuska daga cikin fuskoki guda biyu qat'iyya to su qat'iyyai ne Allah ya sa kun fahimci maganar ku duba jama'a a can baya a nan cikin littafin don za ka fara karatun tun wajen shafi na 140 a cikin wannan littafin ko kafin nan ma duk yana ta magana ne akan hadisai ahad to daga ɗaya daga cikin wuraren akwai inda ya bayyana cewa shi hadisi ahad inda ya inganta to yana da ɓangarori guda biyu ɓangare na farko qat'i ɓangare na biyu kuma ghayru qat'i wannan bangaren ne qat'i shine bangaren aiki da yadda da abin da ke cikin shi to mu anan dama abin da muke kenan ai duk wanda kaje yana cewa siffofin Allah ba za su tabbata da hadisi ahad ba to yanzu fa ya shiga bangare ne na ainihin usulul fiqh ya shiga bangare ne na masalal hadis a halin asali yana bangare ne na ilimin usuluddin to yanzu abin da za a duba a wannan bangare na usuluddin aqida da me ake iya tabbatar da aqida da duk abin da ya zama qat'i ne ku kiyaye da me ake tabbatar da aqida da duk abin da ya zama qat'i ne to hadisi ahad yana da fuskoki biyu yana da fuskar kasantuwar shi qat'i wajen a yadda a aiki da abin da ke cikin shi to kuma dama wannan shine abin da sahibu usuluddin yake nema mai magana aqida abin da yake nema shine ne hujja da ta zama qat'i to kenan yanzu malamin da ke magana akan cewa zai yadda da sifa Allah da ta zo a cikin hadisi ahad saboda qat'i ne dama shi abin da yake nema kenan to yanzu magana cewa zanni ne ko ba zanni ba ghayru qat'i ne ko ba wannan magana ta shafi malaman usulul fiqh ce wata magana ce daban bata shigo babin aqida ba dan haka mutumin da yake so ya je Kaduna daga Zaria sai aka ce babu mota nan da kwana biyar an hana zirga-zirgar mota amma ga babur shin shi ba ma zuwa Kaduna yake so ya yi ko kuwa shan dadin mota kaga in shin dadin mota ne sai fasa idan ko zuwa Kaduna yake so ya yi ba abin da ya shafe shi zai hau babur abin da muke cewa shine mutumin da yazo yake maganar hujja a cikin hadisi ahadi sahihai ta bangaren tauhidi me yake nema yana neman qat'i ne sai aka ce to ai hadisi ahad qat'i ne shine yasa shanqidi yace wa kad bayyana ba ma fa a bayan mun bayyana annaha cewa su hadisi ahad min ihdal jihataini ta daya daga cikin bangarorin su guda biyu to qat'i wato su qat'i ne yanke duk abin da ke cikin su za a karba kama kun fahimci wannan karatu kana ce amma ba mai wuyar sha ba sai ka nutsu shi yasa matar da yake ya dauko maganar ne an gane da yake ya dauko maganar ne sai ya biya fassara maka ita saboda babu fassarar ta a nan cikin littafin shi amma a cikin muzakkira din in ka koma baya akwai fassarar magana to shine sai ya dauko maka menene shanqifi ya bayyana a baya hadisi ahad suna da fuskoki guda biyu suna da fuskar kasantuwar su qat'iyyai ne to wace fuska ce aiki da yadda suna da fuskar cewa ghairu qat'iyyai ne wace fuska ce fuska ta usulul fiqh da mustalahul hadisi to fuskar mustalahul hadisi da aqida ba ita ce anan ba anan fuska ce ta usulul din domin kana magana sifofin Allah ne to sahibu usulul din shi kuma yana neman al adilla ne al qat'iyya to kuma akwai irin wannan a cikin hadisi ahad dan haka an samu to kun ga wannan ko yana daga cikin abubuwa da nake bayyana muku wato abubuwan al-ashbah wa an-nazair da kuma al-furuq wadanda suke cewa ba za mu yadda da hadisi ahad ba a babin sifat sun kasa bambance cewa me usulul fiqh shine yake magana cewa hadisi ahad ba qat'iyyai bane dan haka tufidu zan to sai yaje aro maganar da ba irin ta malaman tauhidi bace sai ta wuce cikin malaman tauhidi kun ji abin da ya jawo ruda din kenan in kun fahimta babu sabani ko kadan a wurin malaman tauhidi da aqida dangane da hukuntar da hadisi ahad game da sifofin Allah babu sabani ko kadan karka taba cewa akwai sabani domin wasu ne suka je ba su kware game da maganganun malamai ba suka je suka cuda abubuwan sai suka dauko fuskar da ba ita ce ake so a gani ba sai suka kawo ta ga malaman tauhidi sai suka zo sai suka kawo rudani ko kun fahimta jama'a misali yanzu cikin alqur'ani Allah yana cewa wa malakum Allah ta'akulu mimma zikra smallahi alayhi kuma dan ne ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah ba sai aka dauko kare aka sa limai ya ambaci sunan Allah sai yanka sai aka maka hujja da wannan aya yanzu tsakani da Allah waɗannan ayoyin suna magana ne akan dabbobi ko waɗanne iri ko ko suna magana akan dabbobin da suka halatta a ci dabbobin da suka halatta a ci ne bayan sun halatta a ci sai Allah yake cewa dan ne in maka yanka da sunan Allah ba za ku ci ba yanzu kenan ba za ka dauki waɗannan wannan aya ka hukunta dukkanin abin da aka yanka ba a duniya haka ba za ka dauki waccan ka'ida ta cewa malaman ilimin usulul fiqh sun ce hadisi ahad tufidu zan la tufidu al-ilm suna fa'idantar da zato ne ba ilimi suke fa'idantarwa ba ka zo ka kawo wa malaman tauhidi da aqida ita bari yanzu tunda waɗannan tambayi sun kare bari in dawo da ku asalin abin da yasa professor Matar ya kawo wannan kadiyar kun tuna a farkon karatu na ce muku matsalar a ce yan bid'a ba ana nufin bid'a a sallah ba ba ana nufin bid'a azumi ba ana nufin bid'a aqida kun ji abin da ya kai waɗannan mutane ki da kyamar waɗannan nau'uka na hadisai su ne asali hadisai ne da ke magana dangane da sifofin Allah, sai suka zo sai suka yi inkarin waɗannan hadisai. Inkarin waɗannan hadisai sai sa su suka yi inkarin saƙon da hadisan ke ɗauke da shi na cewa Allah a sama yake, Allah na saukowa ƙarshen dare, Allah maɗaukakin sarki yana da hannu, Allah yana da ƙafa. To da suka yi inkarin waɗannan hadisan sai suka yi inkarin saƙon, su ne sifofin. Da suka yi inkarin waɗannan sifofin, to sai suka bayyana a wurin malaman salaf cewa ɗan bid'a ne. Me ya kai su ga inkarin sifofin, inkarin hadisan? Me ya kai su ga inkarin hadisan, inkarin cewa hadisai ahad suna fa'idantar da yaqini? Da suka yi inkarin wannan matsalar sai suka ɗauko ɗaya ɓangaren suka ce hadisai ahad suna fa'idantar da zato. Sai aka ce a'a, in kuka ji ana cewa suna fa'idantar da zato, to magana usulul fiqh ce, amma magana usulul tauhid to suna fa'idantar da yaqini. Don haka hadisai ahad suna da fuska biyu. In sun taho wurin malaman tauhidi suna fa'idantar da yaqini, in sun tafi wurin malaman usulul fiqh suna fa'idantar da zato. To sai waɗannan ƴan bid'a sai suka ɗauko maganar malaman usulul fiqh sai suke hujja da ita a ɓangaren malaman tauhidi. To kun ga rashin ƙwarewa game da imamul qa'idataini, ƙa'idojin guda biyu. In malaman tauhidi ne ga yadda take a wurinsu, idan malaman usulul fiqh ne ga yadda take a wurinsu, to sai aka je aka ɗauko ƙa'idar malaman usulul fiqh sai aka yi aiki da ita a wurin malaman tauhidi. Sakamakon haka sai aka yi inkarin hadisan, da aka yi inkarin hadisan sai aka yi inkarin sifofin, da aka yi inkarin sifofin sai malaman salaf sai suka ce to duk wanda ya inkarin wannan sifa ɗan bid'a ne. Kun ji asalin fitinar? Domin abin da zaka ce a ana magana tadwini sunna, a tarihin rubuta sunna, me ya kawo ake magana ashabul ahwa'i wal firaq ad-dalla? Me ya kawo an koma tauhidi ne? A'a, domin asalin wannan abin da ake rubutu a kai yanzu ya shafi tarihin sunna ne. To a cikin tarihin sunna kuma ku kiyaye, ba a raba usulul fiqh da sunna, ba a raba ilimin sunna da usulul fiqh. Da haka ga wannan littafin muzakkira ce ta usulul fiqh, amma cike ike da ilimin hadisi. To haka ba za ka je ka samu duk wani littafin usulul fiqh, za ka samu shi littafin usulul fiqh ne, amma cike ike da ilimi na mustalahul hadis. Ba za ka samu duk wani littafi na mustalahul hadis, za ka samu tsalli-tsalli musamman an zo ire-iren waɗannan matsalolin, sai ka ga an tattauna matsala ta mustalah. To kenan yanzu sai an tattauna matsala ta usulul fiqh. To kenan yanzu ashe kun ga asalin abin da ya shigo da waɗannan ƴan bid'a zuwa ga inkarin wannan, shine rashin aiki da ka'idar a bisa yadda ta kamata. Ba don haka ba da wannan matsalar ko ba za ka ji ta ba sai a karatun tauhidi. To yanzu wannan yana gargaɗinka kenan, duk lokacin da aka koyar da kai wata ka'ida ka tsaya ka fahimce ta da kyau, domin ita ka'ida ku kiyaye, ko ta nahawu ce, ko ta sarfu ce, ko ta aqida ce, ko ta mustalahul hadis ce, ba nan ne ba take da matsala. Leshen da za ta haifar maka shine da matsala. Yanzu rashin iya aikata ka'idar da kyau shi ya ja suka yi tsalle, suka yi tsalle a babin aqida sai suka bayyana ɗan bid'a. Haka rashin iya aikata ka'idojin malaman fiqh da kyau sai ya ja sai ka bayyana kayan bid'a a cikin wata ibada. Misali yanzu da suke magana dangane da ainihin al-istijmar. Menene al-istijmar? Al-istijmar yana ɗaukar tsarki da dutse, yana kuma ɗaukar amfani da turare ga gawa. Gawa a sanya mata turare, ko likafani a sanya mishi turare, a sa turare a saman likafani, a sa a tsakiya, a sa a can wajen ƙafan likafani. Sanya turare ne
dumama su da turaren kanshi ne al-muhimm dai amfani da ne al-jamratu al-jamra garwashin wuta da ba a sa turare a turara likafan wannan istijmar da likafan shi ne kuma aka kira istijmar ga me ta tsarki to yanzu in baka iya kiyaye kowace ka'idar a inda ake yin ta ba in ka akasanta kaga dai ba a same ka kana kakarawa gawa dutse a dubura kaga kuma ba a same ka in kai kashi ko fitsari kana zuwa kana tsugunawa akan turaren wuta ko kun fahimta to dan haka ku kiyaye wannan fa bai da bambanci kamar ka dauki engine oil ka zuba a cikin tankin mota ka dauko man mota ka zuba kuma a cikin engine mota kamar yadda bai da bambanci ka dauko ruwa ka zuba a cikin tanki ka dauko petrol kuma ka zuba a cikin lajireta saboda haka abinda ake nuna maka abubuwan suna nan na'am akwai magana cewa hadisi ahad suna fa'idantar da qat'iyya a babin tauhidi a babin usulul fiqh suna fa'idantar da zan wannan wata magana ce domin a usulul fiqh sai sun fassara maka menene zannu menene shakku menene al-yaqinu to kaga waɗannan wasu istilahat ne da suka gidu akai to karka kawo su bangaren malaman tauhidi to in ka kawo sai ka haifar da rudani to kawo su nan shine ya haifar da rudani kwatankwacin wannan har wayo dan ina kawo muku ne al-furuq ka iya bambance abubuwa shine mas'alar fatwa fatwar da aka yi ta a Sokoto idan ka dauke ta ka kai ta Gombe karshen ta sai ta haifar da rudani domin wurin ya canza mutanen wurin sun sha bamban tunanin su da dabi'un su fatwar da aka yi ta shekara 100 idan ka kawo ta yanzu wannan zamanin karshen ta sai ta haifar da rudani to saboda rashin tantance zamani da zamani mutane da mutane gari da gari tunani da tunani sai ka haifar da rudani dalibin waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da yake sai malamai ne masana waɗanda Allah ya musu budi suke iya tantancewa amma da yawancin waɗanda suka cika gaggawa a fagen ilimi za ka samu su suke haifar da ire-iren waɗannan rudanin an fahimta jama'a suka ga mutum ya kawo rudani a cikin addini ba shi da hujja ko kaɗan rudani ne kawai ya kawo saboda me bai iya adamu itiqanul qawaid bai kware game da application na ka'idojin ba ko kun fahimta shine idan ya dauki tozali sai ya sa a baki tozali in ya dauko tozali sai ya sa a baki an fahimta ko to sannan ya dauko turare kuma da zai sansana shi a hanci shi kuma sai ya sa a ido kaga abin ne zai faru kaga fa ba inda ya kuskure sai a abu daya amma kuma wannan abin da ya ja mishi amai ya ja mishi makanta ya dauki tozali ya dinguda a baki ya dauko turare kuma sai dangwala sai ya shafa shi a ido turare da zai shafa a hanci ya ji karshi tozali da zai shafa a ido ya ji dadi kaga yanzu rashin iman ka'idar ta application wajen sawa ita shi ne ta kuskuren me za ka ce ba an kuskure ne kaɗan amma sakamakon shi fa babban ne ko haka wannan kawai kafa'i ɓangaren tauhidi zanni ɓangaren usulul fiqh sai ya canza ka'idar yana canza ta sai tura ta ɓangaren zanni ɓangaren tauhidi sai ya ce to tunda ya fi da zan sai kuma ya gaya to hankali hankali zai kai hukunci to yanzu wannan zannu ne yanzu da zannu za a tabbatar da Allah ba za a tabbatar da Allah ba don haka to hankali mai kake ba da shawara to a ƙaryata wannan to ana ƙaryata shi kenan da ka bayyana kuma sai malaman sunna sai su yi madan bid'a kamar a cikin ban ɗakin ka ne kayi wanka fes sai ka samu sabulu wanda yake da kumfa mai kyau sai ka sa fes sai ka dubi kanka a madubi kumfa ta haɗu fes kayi ado har akwai inda kai dan zane duk kai ado haka shikenan kaga kanka tsaf a madubi kafin ka fito waje fa mutanen waje kuma suna gallon ka sai su ce wani lafiya sai ka ce a ni da ne ado sai su duba sai su ce ai tsirara kake da farko ma tukuna baka iso waje sun ga kurkushin kumfa balle su dauka motsuwa ce ta kama ka ta kumfa abin da ya faru kenan shi yasa sai ku ga a daidai lokacin da malaman tauhidi za su rinka cewa na dan bid'a waɗanda ba su da ilimi irin wannan su kuma sai su ga ah to wanne yayi ya za a ce dan bid'a mutum yana sallah ah ba sallah ke ta mai da shi bid'a ba yana azumi yana cewa la ilaha illallah to yanzu jama'a kun ji na ce la ilaha illallah an ce ni dan bid'a ne sai a ce ah menene ka fadi kai ne kace Allah ba a sama yake ba sai kuma ya dai ce to ai wannan matsala ba ta daga cikin matsalolin da za a shiga wuta da su ko za a shiga aljanna da su dan menene za a safani akai ah in ka fara jin haka ko to dan bid'a ne waɗannan suna nan da yawa daga cikin ƴan brothers da yawa daga cikin waɗannan da kuke cewa ƴan umma su ne in aka ɗauko matsala ta aƙida idan wanda ya rusa ta ne ko sai su shiru suna jin wani ya rusa ta sai su shiru idan kai ka tashi ka ce a'a dan me za ka ce Annabi Isa ba zai da ba bayan da hadisai sahihai sai ka ji inda dan brother wurin ko dan ishi'a ko dan umma sai ka ji ya ce a'a ta wannan matsala ma ba ta daga cikin matsalolin da za a shiga aljanna da su ko ba a shiga aljanna ba so ba wani magana kawai ku bari kawai wannan bari kawai zindiki ne lokacin da ya ji an rusa matsalar me yasa ya shiru saboda me duk dan bid'a yana da kara ga dan bid'a amma lokacin da ya ji an dawo an tabbatar da matsalar to sai kuma ya kawo shubha ita ce wai ita matsalar nan ta ceto shin wannan matsala idan na santa ko ban santa ba za ta hana ni shiga aljanna shi yasa ina wurin sai in ce eh idan baka santa ba za ta hana ka shiga aljanna matsala aqida ce me aqida aqida shine sharhin waɗannan usulus sitta ku kiyaye tauhidi shine sharhin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibada shine sharhin waɗannan rukunai guda hudu sallah azumi zakka haji waɗannan su yake kira ibada tauhidi fa sharhin la ilaha illallah muhammadur rasulullah aqida fa usulus sitta dinnan arkanul imani sitta su ne ake nufi aqida sharhin su ihsani fa sharhin shi shi yake nufi tarbiya ko tahzibi ka gaya min dan haka ina so ku kiyaye kun ga hadisin nan na Jibril ko Allah kar ku wasa da shi hadisin Jibril shine asalin hadisin da ya dauko bayanin kaf addini dan haka Ibn Taymiyyah yayi wa hadisin nan sharhi dan da ta tsaro mana sharhohin nan kun ga su sharhohi ne da manyan malamai da ake ji da su a duniyar yau suka zauna suka yi dashi شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب الإيمان الوسط ابن تيمية هنا دلتا في كتاب الإيمان بابا كتاب الإيمان
تسيكم سيزو إيوان شوان من كتاب الإيمان جماعة ابن تيمية يأتي بمسألة لين من ينا إيماني سي شرح وانا قمشي يابي أي شرح حديث نقبات وانشي جماعة sannan ku duba sharh hadisi jibril alayhi salam li fadilati shaykh al-allama doctor salih ibn fawzan ibn abdullah fawzan fawzan al-fawzan wannan hadisin yin sharhi shi sannan nan dubi fatuhul jalil fi sharh hadisi jibril atakum yuallimukum dinakum al-islam al-iman gashi min aqwal al-a'immat al-arba bin baz nasir al-sa'di sannan sai aini muhammad salih ibn al-usaymin sannan sai salih fawzan al-fawzan wannan hadisin kar ku wasa da shi waɗannan mas'aloli guda uku mas'alar al-islam to menene al-islam shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah azumi zakka hajji kun ji al-islam to wannan al-islam to raba shi biyu akwai at-tauhid تقوى العبادات التوحيد شيني سمي لا إله إلا الله محمد رسول الله سمي سعال الوجه الأكمل سنن عبادات
ka bauta Allah da sallah da azumi da zakka da haji idan ka samar da waɗannan abubuwan sai ya ce ka samar da al-islam shine matakin farko na addini atakum yuallimukum dinakum matakin farko na addini ka shige shi yanzu ka zama musulmi idan akai maka sharhi game da Allah madaukakin sarki aina yake Allah madaukakin sarki waɗanne siffofi suka zama wajibai gare shi waɗanne siffofi ne ba su dace da shi ba yaya ake a san shi wannan shine ake nufi al-imanu billah ba wai yadda da Allah ba yadda da Allah ai ka yadda tuntun da kace la ilaha illallah amma yadda da shi da abubuwan da suka shafi siffofin shi yadda da manzanni da haƙoƙin su yadda da littattafai da haƙoƙin su mala'iku da yadda suke sannan kaddara ta alheri da ta sharri sannan sai ne yadda da ranar lahira to sharhin wadannan abubuwan guda shida su ake kira aqida fitowar annabi Isa ƙarshen duniya mas'alan tashin duniya ce alama ce yajuj wa majuj dajjal da sauransu to dan ne za wani zai zo ya ce maka wannan matsalar ba ta daga cikin matsalolin da in an santa ko ba a santa ba ma sai ka ji ya ce yanzu na je lahira ba zan shiga aljanna ba sai in na san matsalar ceto kai kure da gaske matsalar ceto tana daga cikin masailul iman eh ba su iya tsarki da sallah ba kuna kawo musu waɗannan abubuwa duk waɗannan shubuhohi ne na waɗannan mutane a wannan zamani su ne 'yan shi'a amma ɗan shi'a a nan bai kika samun bakin magana ba amma waɗannan fitsararrun guda biyu waɗanda asalinsu abu ɗaya ne su ne 'yan brothers da waɗannan da ake cewa 'yan umma abin da ya fi komai mini takaici shi ne akwai da dama daga cikin matasa an haffafe su cikin waɗannan da'awoyin ba su sani ba kuma suna da'awar cewa ahlus sunna ne waɗannan da'awoyin an kawo su ne musamman ƙasar nan ko musamman ita da'awar umma ko nan ta fada da ainihin afkar na sunna duk inda suka ga sunna ta kafu za su yi kokarin matsawa kusa da matasan suna kokarin nuna musu ai yanzu babban abin da yafi dacewa yaran mu su karanta economics yaran mu su engineering yaran mu su kaza waɗannan matsalolin ba su ya kamata a ce za a karantar da matasa ba a'a yaran mu simultaneously a daidai lokacin da ake karantar da su economics kuma za a iya karantar da su aqida dubi abin da wannan malami yake faɗi mana wannan gashi Sharif fi Dimashq yace ya ga almajirai ne a gaban babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani da safe zo su ɗauki ilimin sunna su marmaza kuma su je su ɗauki lectureci akan economics da engineering da accounting ashe kwakwalwa tana iya ɗauka sai da haka wallahi ku kiyaye jama'a kar ku sake wani zindigi ya zo maka wayo da sunan zai zo ya tara maka ƙasa matakin farko a rayuwa ku ji bari ka ji marusarka daga ran da kake jin daɗi in an yabe ka ko to ka rushe ka rinka wa kanka adalci in aka yabe ka ka maida zuciyarka ta zama hawa ta zama ba kauri a zuciyarka ya zama gaba ɗaya baka tasirantuwa ka dubi yaro ka gani in ya danyi abu aka ce yawwa soja sai ka ga ya ƙara ruwa fa yake sha daga ƙarshe sai ya faɗi na'am na'am wannan bayani ne mai tsawo malam ka dauko shine nake isharar cewa sai Allah ya kai mu ƙarshe tukuna zamu dan tattauna bayani akan bid'a da za ta kafirtar da mutum koda ta i'tiqadi ce ita ma akwai tafsiri akai bayani akan bid'a wadda ta zama amaliya ce ita ma akwai tafsiri domin akwai nau'in ta da zai kafirtar da mai ita kaga abin ya wuce nan babban abin da ni nake son in ja hankalin ku anan shine asalin wannan matsalar yan bid'a ne da ita malaman ahlus sunna ba su taba sanin ta ba ko wasu kala zarratin ita ce matsalar cewa ba za a yadda
da siffar Allah ba ta zo cikin hadisi ahad ba magana ce ta yan bid'a kuma sauran kungiyoyin yan bid'a suna jin su idan suka ji su sun fade su sai su shiru ko kun fahimta dan haka ba ga duk dan bid'a da dan bid'a ko ta kara bakalin su dan haka da za a samu dan bid'a ya sharqo wata bid'ar da tafi karfin sauran yan uwan shi ba duka ne ba suke iya daurewa su musu raddi ba ko su ja baki su shiru a daidai lokacin da kuma waɗancan fa da sun ji ya sharqo ta ne suka yi mishi raddi ko kai kuma an kai mishi raddi a cikin raddin ka ko sai su samu inda za su makalu su ma sai ka ji sun shigo cikin fada dan haka daga ƙarshe sai ka gane cewa wai shin su ma sun yadda da abin da ya faɗi din ne tun farko ko ko dai suna inkarin ne domin gashi sun waye gari daga ƙarshe dukkan sun dawo su ne maka raddi domin duk wata bid'a rishi ce ta wata duk wata bid'a kuma tsamu ce zuwa ga wata Allah madaukakin sarki kiyaye a jama'a kun ji nau'i na biyu na raddin sunna domin na san kusan darasin ba asalin shi ana magana ne akan masu raddin sunna akwai masu raddin sunna mutlaqan kai tsaye da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawai ba su maganar banza waɗannan yan kalakatu su ne su imamu suyuti suka yi raddi a cikin littafai irin su minhaji miftahul janna su lihtijaj bis sunna da makamantan su irin su shafi'i suka yi musu raddi a cikin ainihin ar-risala su suna raddin sunna ne mutlaqan akwai masu raddin wani bangare na sunna su ne ma gama magana akai to sai kuma salisan na uku su kuma raddi ziyada ala nas akwai wadanda su kuma nasi ne wanda suka sani imma ku ji asali ga yadda Qur'ani ya zo da abin to sai su ce duk abin da ya karu akan na Qur'ani ba za su yadda da shi ba ba haka su yanzu waɗannan nassi a wurinsa shine nassin alqur'ani wani reshe ne na waɗancan na farko masu raddin sunna amma su kuma a fakaice cewa suke duk abin da ya karu a cikin nassin qur'ani ba za su yadda da shi ba wannan yan kalakatun Najeriya duk suna ciki na gaba ga sallar juma'a a cikin sallar za ga ba sa zaman tahiyya ba sa yin tahiyyar me yasa zaman tahiyya da tahiyyar da ya zo a cikin Al-Qur'ani ba zaga Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi wa ɗaya daga cikin suraddi a can tsakiyar sifatul sala wanda zaka ga suna inkari dangane da mas'alar shin mace tana haila abinda Qur'ani ya nuna in mace tana haila ba za a sadu da ita ba amma sallah da azumi fa suka ce za ta domin Qur'ani bai hana ta ba an fahimta jama'a to ire-iren waɗannan su az-ziyadatu 'ala an-nass kun ji nau'in su na farko nassi a wurin su shine Qur'ani duk abin da ya karu akan Qur'ani ba za su yadda ba na biyu akwai waɗanda sai dan naga an fara mai isharar lokaci sai Allah ya kai mako mai zuwa zan zo zan dandaki magana akan su don suna nan sun yi ƙarfi musamman a ƙasar Yaman kuma musamman wannan sharrin ya faro ne daga makarantar Malam Muqbil Malam Muqbil malami ne na sunna malamin hadisi ne malami ne salafi alhamdulillah ba da wani ja gaba da shi amma daga makarantar shi wannan bala'in ya faro daga bayan ya rasu sai sa aka samu manyan ɗaliban shi suka yi marmaza suka rubuta littattafai dangane da wace irin guguwa ce ma ta faru a cikin makarantar Malam Muqbil bayan ya rasu akwai guguwa da dama daga ciki wasu su ma sun fita daga cikin manhajin sun koma manhaji na Khawarij wannan su suka fi bayyana to daga ciki akwai waɗanda ke da'awar sun rika manhajin nashi amma sun koma a fakaice sun saba manhajin shine duk wata kalma duk wata ziyada da ta zo a cikin hadisi sai su ce ba za su karɓe ta ba ko da ta zo a cikin sunanin Tirmidhi sun ce ai ga asalin hadisin a Bukhari amma a Tirmidhi ya zo da ziyada ka ba ko da sun kani kantar da riwayar ta karɓu kaza za su sabu rafabe ta yanzu muku da ire-iren littafan su akwai ɗaya daga cikin su wallahi jama'a har na fara ganin abin kamar ba da gaske bane na taɓa mai da littafin shi zai zame mini madogara a wajen takhrijin ainihin maganganun da Tirmidhi yake wasil babu ina da wasu na fahimci yana daga cikin irin waɗannan mutanen shine na cire littafin a matsayin madogara wajen wannan aiki din Allah ya kai mu karatu na gaba zan zo muku da su wato hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fade su sai a samu ziyada alal nas kamar me riwayar al-Imam Abu Dawud da tazo wanda tazo da ƙarin akan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka samu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abara insha tun da dai kuda ma in karbe ta ba to sai ba za su karbi wannan ba to Amru Abdul Mumin Salim yana daya daga cikin waɗannan amma shi kuma nashi salan dabal din Allah ya kai mako min zuwa karatu na gaba zan yi muku magana akan su dan haka abubuwan suna da hadari dan haka wannan karatu ne rayayye malam matsaro yake mana ba yana ba mu labarin abubuwa ne da suka wuce ba fitintunu ne waɗanda sun faru sun ci gaba da faruwa kuma suna ci gaba da faruwa har waɗannan zamanin dan haka kaga dole in aka zo ana magana akan tarihin sunna dole sai an tattauna su Allah maraukacin sauke ya taimaka na'am kuma ina so ya tambaya na fadal na'am na'am wato asali shi malam muqbil da farko dai khirrijin jami'an islamiyya ne dake Madina almajir muhammad nasiruddin al-albani ne babu shakka ya tashi da himma ta ilimi da sauransu al'amuran da yaje yana karantar da daliban ne sai daliban suka zama suna da gaggawa wato ba su kware ba sai suka yi tasaddur kamar su mustafa al-adawi rashin kwarewa da yin tasaddur a cikin ilimin hadisi da daukar kujera irin ta manyan malamai ba su aje kansu a matsayin ɗaliban ilimi ba shine abin da ya ja musu to shugabanni ne manya wato asali basu gama daukar hannu game da karatun da muƙubil ya karantar da su ba sai suka je sai suka fara aikin dan haka a fakaice sai suka dawo hatta da awar ta muƙubil suna fada da ita shine abubuwa ne da ilimi ba ma tsarkake shi daga kuskure kamar Muhammad Nasiruddin al-Albani ne da su Sha'abul Arnaut ba su shi sai dai mun zo mako mai zuwa insha Allah ta'ala a cikin wannan karatun zamu magana akan raddu ziyada 'ala nas ziyada idan ta tabbata da dukkan ka'idojin da zamu ji malamai sun kawo ko baka da makawa dole ka dauke ta cewar wani daga cikin kudama wayi ta'arrudi ga wannan ziyada wayi watsi da ita ba hujja bane idan shi wayi watsi da ita saboda bata tabbata ba kai kuma ta tabbata maka sai yasa zamu tattauna waɗannan mas'aloli insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka anan zamu kwana insha Allah nake cewa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah karatun risala